الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a wannan safiya. Yau muna Asabar 26 ga watan 11 watan Zulqa'ada, ba hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama, shekara 1446, wanda ya dace da 24 ga watan 5 hijirar miladiya, in ta inganta 2025. A mu haɗu a wannan masallaci mai albarka na Umar ibn al-Khattab da ke wannan unguwa ta Federal Locus, masallacin da aka fi sani da masallacin A.A. Haruna Islamic Center da ke nan Federal Locus a cikin garin Gombe, Fadar Jihar Gombe, don gabatar da daura akan ilimin hadisi ga 'yan uwana ɗaliban ilimi, wanda za mu tattauna tsakanin yau da gobe. Littafin da muka zaɓa mu karanta kuma shi ne Manzumatul Baiquniya. Manzumatul Baiquniya littafi ne wanda kusan ya shahara a duniyan ilimin hadisi, wanda kusan daga cikin mataki na farko da ake farawa da shi ba don komi ba, sai saboda littafi ne karami a wajen a hannu, amma babba a wajen fa'idodi kuma da ke cikin shi. Wannan littafin baitocin da ke ci gaba daya baitoci ne 33, baitoci 33, kamar yadda shi da kanshi mai littafin ya faɗa a ƙarshen littafin, ya ce faqat 30 bi 40 atat, 34 ya yi baiti 34 a faqat 30 bi 40 atat aqsamuha, sai ce thumma bi khairin kutimat, wato abinda ke cikin wanda littafin kashe-kashenta ya kai 44, ya ce sannan kuma ta cika da alkhairi, ko kuma da alkhairi littafin ya cika. To kaga baiti 34 kaga basu da yawa, in ka kwatanta da irin su Misbahur Rawi na Abdullahi bin Fodiyo, baiti 520 ne. In ka dauki alfiya ta Imamul Iraqi, baiti 2000 kuma haddace shi ake gaba daya baiti 2000. To kaga an kwatanta da su, kaga wannan sai a ce karami ne ko? To amma abun mamaki kuma abubuwan da malamin ya kawo, duk inda ka je ka dawo sai ka gani akan su ake magana. Waɗansu ababai ake faɗaɗawa kawai, shi yasa malami suke kimanta littafin. To wani abun mamaki shi wanda rubuta littafin nan, akwai saɓani ma game da sunan shi. Wasu malami sun ce Umar, wasu malami sun ce Taha, shi yasa za ka ma'anan Taha aka rubuta a bayan littafin, an rubuta Taha, haka ne ko? To wasu malaman tarihi sukan ce Umar ne sunan shi, wasu malamin sai Taha. To ta iya yiwuwa Umar Taha ne, to wasu akan sa musu suna guda biyu kuma ya halatta, ina fata an gane. To sunan mahaifin shi Muhammad, sunan kakan shi Futuh, sannan ana masa lakabi da Al-Baiquni. To na daga cikin abun mamaki game da mai littafin nan, shi da ya rubuta littafin da kyakkyawan niyya kwata-kwata ma shi ba a san shi ba, ba mutune ne shahara ba, kisa babu wani cikakken tarihin shi, ina fata an gane. Babu cikakken tarihin waye Taha Umar, ko Umar Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni. In za ka yi binciken tarihin shi a littattafai, babu. Malami sun kai sun kawo, haka suka haƙura littafin ne kawai. Allah ya sa mishi albarka. Duk duniya kuma ana karanta littafin, duk duniya gaba daya. Sannan kalma Al-Baiquni din ma aka yi ta kai kawo, menene Baiquni din? Zance mafi inganci shi ne sunan gari ne, Baiqun. A yanzu haka garin yana cikin ƙasan Azerbaijan, sunan ƙasan kenan Azerbaijan. To wani ƙauye ne a cikin wannan ƙasan, amma shi ya rayu a Damascus a ƙasan Syria, sannan kuma a Shafi'i mazhaban shi kenan, a nan kuma ya rasu bisa ga zance mafi inganci. To yaushe aka haife shi? Malamai sun ce an haife shi ne a shekaru na kusan kace 1000, shekara ta hijira ko 1600 shekara ta miladiya. Ina fata an gane. To ya rasu hijira ana cewa shekara 1080 kamar da su malami suke fada. Kaga mutumin da ma bai shahara ba, ba lalle ne a kiyaye wannan tarihin nashi ba, kawai dai hasashe aiki. Wannan shine kadan daga cikin abin da ya shafi shi wanda ya rubuta wannan littafin, Umar Taha bin Muhammad bin Futuh al-Bayquni, Allah ta'ala ya mishi rahama. Kai tsaye, saboda sai muke mu gama littafin tsakanin yau da gobe, za mu shiga kai tsaye cikin ainihin karatun wannan littafi. Abinda malamin ya fara da shi yace bismillahir rahmanir rahim al-manzumatul bayquniya, wato wannan abayad ne da ya nazzama su ya jingina sunan kuma zuwa ga sunan shi al-bayquni. Za mu karanta a ƙarshen littafin. Wani abu da malamai suka jingina masa shine yanda wannan littafin ya jingina shi zuwa ga sunan shi. Duk waɗanda suka rubuta littafi ba sa jingina littafin zuwa ga sunan su. Sahihul Bukhari mutane ne suka saka, ba haka sunan littafin ba. Sahihu Muslim kawai mutane ne suka saka, amma ba sunan littafin haka ba. Shatibiyya ba shi yake sunan littafin Shatibiyya ba. Ina fata an gane. Shi Bukhari da rubuta littafin shi ya sa masa suna ne Al-Jami'u Sahihul Musnad. Mutane ne kawai suka sa masa Sahihul Bukhari har sunan ya bi littafin. In ka dauki tafsirin Ibn Kathir, shi kawai ya ce tafsirul Qur'anul Azim. Ibn Kathir mutane suka sa littafin suna. To amma shi wannan da ya rubuta duk littafai haka za ka gani duka. Amma shi da ya zo ƙarshen littafin sai ce wa qad atat kal jawharil makanuni sammaituha manzumatal bayquni. To nan malamai sun jinjina mishi. Kacin ya yi abun mamaki. A cikin baitin ya jingina littafin sunan shi manzumatal bayquni. To yace bismillahir rahmanir rahim, sai ce abda'u bil hamdi. Ina farawa na. Okay. Abda'u ina farawa bil hamdi da alhamdu, kamar dai kace innal hamdalillah. To da shi yake farawa, ina farawa da yabon Allah da kuma godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Musalliyan ina mai salati ala Muhammadin abisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi nabiyyin mafi alkhairin annabi ursila da aka aiko. Duk wani annabin da aka aiko to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi shi alkhairi, shine ma'anan wannan. To kaga cikin baiti biyun nan yayi innal hamdalillah yayi salati annabi, to amfanin baiti kenan dama. To shi yasa duk abin da zai baka shine a dunkule. Madadin ka dai littafi irin su Nukhbatul Fikr na Ibn Hajar ya ta maka bayani hadisi sahihi shine kaza 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 hasan, shi kawai zai kawo maka shi a cikin baiti da biyu ya wuce. An gane ku? Yasa duk abin da ka karanta shi a baiti to ka fi rike shi. Yasa ga alaran momi ake sa su haddan Shatibiyya, yafi ma sauki ka je kana karanta karatun da yake azube. To kai tsaye sai ce wazi, wannan zi din ma'anan shi hazihi. Ina fata an gane. Hazihi sai ce wazi. Shi yasa malamai na al-irabi ma suke sabani su ce in aka ce haza ya zaka li irabi shi, wasu su ce haza mubtada. Misali a ce haza rajulun, haza mubtada rajulun ya ce khabar. Wasu su ce ha daban, zama daban, ha harfu tanbihin, za shine mubtada din. To shi yasa shi sai shafe wannan hadin kawai ce wazi waɗannan, domin jami'i lafazin mace in aka kawo shi yana bada ma'anan jami'i. An gane ku? Dan zi kaga hazihi ne, hazihi ko mace ne, haza shine namiji. To idan za su yi jami'i sai su kawo lafazin mace yana daukan jami'i. Wazi waɗannan min aqsa mil hadisi, karka ce min aqsa mil hadisi, a wajen baiti kuskure ne. Ina fata an gane. Karka ce wazi min aqsa mil hadisi saboda kana kira'an hafsu. An gane ku? Sai dai ka ce wazi min naqsa mil hadisi, kaman kana karatun warshu na sumalan awal kenan ko. To haka ka'idan baiti yake, wazi min naqsa mil hadisi, ce waɗannan kashe-kashe ne na hadisai idda bi iddatun ne sai ce idda idda din nan wasu malamai suka ce abin da yake nufi masu yawa kama adadi masu yawa kawai sai ce idda wasu malamai suka ce idda din nan ma'anar shi wasu ɗan ƙididdigaggu waɗanda ba su da yawa ina fata an gane Ibn al-Usaymin kusan shi akan wannan ya karkata ta idda din nan ai wasu ɗan ƙididdigaggu waɗanda ba su da yawa wa kullu wahidin kowane ɗaya daga cikin su waɗannan kashe-kashen ata yazo wa hadda da ainihin ta'rifin shi da definition din shi shine hadda in an ce al-haddu ana nufin at-ta'rif shine definition wa kullu wahidin kowane ɗaya daga cikin su ata yazo wa hadda da ainihin ta'rifin shi da definition din shi to kaga ya gama da muqaddima yace abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda to ya gama zai shiga kuma magana akan abinda dalilin rubuta littafin tunda yace wannan kashe-kashe ne na hadisai masu yawa ko ƴan ƙididdigaggu kowane ɗaya zo da definition ɗin shi da ta'rifin shi yace awwaluha awwaluha sahihu wa huwa mattasal nan karkace wa huwa shi ma kuskure ne wa huwa ku dinga mishi wasali nan kalon ake yi ina fata an gane wa huwa da ka ce wa huwa sai a ma dariya can nan bai san da ake karanta baiti ba wa huwa haka ake karanta shi wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadha aw yu'al yarwihi 'addun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi ya gama ta'rifin hadisi sahihi awwaluha sahihu awwaluha na farko daga cikin kashe-kashen hadisi as-sahihu shine ingantacci dama hadisi ya kaskashi uku da aurin malamai hadisi kashi biyu ne kawai sahihi da'if shine abinda da malamai hadisi suka sani har sai daga baya-baya su Ibn Hajar al-Asqalani suka zo suka mai da shi kashi uku suka ce akwai sahihi akwai hasan akwai da'if an gane ku da kawai su yadda sai maka kawai as-sahihu wa da'if amma bincike na ilimi ya gano akwai bukatan a ƙara guda daya shi hasan shine ke tsakanin sahihi da da'if to kashin farko da shine as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu shine wanda sanadin shi ya hadu cip cip bai yanke ba wa huwa mattasal isnaduhu shine wanda sanadin shi ya hadu wa lam shadha bai zamo shazi ba aw yu'al ko kuma mai illa mun samu nawa kenan uku wa huwa mattasal isnaduhu shine na farko na biyu wa lam shadha kuma bai zamo shazi ba aw yu'al ko mai illa yarwihi 'adlun ya zamo wanda ya ruwaito shi kuma adali ne dhabitun wanda yake da karfin hadda shine ad-dabt an mislihi kuma ya ruwaito daga irin shi shi ya ruwaito daga adali ad-dabit daga adali ad-dabit har zuwa kan sahabi shine yarwihi 'adlun ya zanto wanda ya ruwaito adali ne dhabitun mai kaifin hadda an mislihi daga irin shi to kaga nan ababe guda nawa guda biyar wannan shine abin da ke sa hadisi ya zamo sahihi da wannan wurin da wurin hadisi da'if shine zai nan dauka mana lokaci kadan hasan shi ta'rifin shi bai da matsala to ku rubuta in aka ce hadisi sahihi sai ka ce yana da sharuɗa guda biyar ka'idar hadisi sahihi sai ya cika sharuɗa guda biyar da an rasa ɗaya cikin biyar ɗin nan to an samu matsala na farko ittisalu sanadi shine ma'anan wahawa mattasal isnadu ittisalus sanad sanadi ya hadu tun daga kan qala haddathana na farko har zuwa kan sahabi ya zama ba a cire kowa ba kun gane shine na farko ittisalus sanad haduwan sanadi wannan chain din sarkan kare yanki daga wani har zuwa kan Abu Hurairah misali ko kan nana Aisha to shine a ce sanadin an samu ya zama mausul an samu ittisalus sanadi abu na farko kenan abu na biyu walam yashadda asamu adamu shuzuz haka ba ku rubuta adamu ashuzuz ya zama ba a samu shuzuzi ba kar hadisi ya zama shazi wannan duk zamu faɗi menene shazi menene wannan ina so da ku rike wannan ne walam yashadda ya zama ko ba shazi ba shine abu na biyu na uku aw yu'al ya zama ko babu illa shine adamul illa alqadiha ku kara a wajen rubutawa adamul illati alqadihati qa alif lamun qafun da alifun kuma sai dalun sai ha'un da ta'un ta almarbuta alqadihatu qa da qafun adamu illati alqadiha ya zamo babu illa wacce take mumuna wacce za ta yi wa hadisin rauni shine abu na uku yarwihi adlu ya zamo wanda ya ruwaito kuma adali ne shine al'adalatu rubuta al'adalatu ko kuma adalatul rawi rawi din ya zamo adali ne wannan shi ma sharadi ne sai abu na biyar dabitun yana da kaifin hadda shine addabtu haka ake rubuta shi addabtu malam ka zo da littafin rubutu ba ko alan jamilu baka zo da littafin rubutu ba ko okay shine ainihin addabtu to addabtu din nan sai ku sa masa a da b a alif da ba'un dan ya kaskashi biyu ne alif ba'un kamar a kenan alif din shine dabtu sadari kawai kasan nashi za ku sa sannan dabtu sadarin na biyu ba'un dabtu kitabatin rubuta to dama na ce wannan sahihi shi zai dan dauka mana lokaci kuma shine zai dan samu rubutu da yawa bari mu fara da na farko din ittisalus sanadi in aka ce hadisi ana bukatun ya zama ingantacce sai an samu abu guda biyar na farko ittisalus sanadi adamu shuzuz adamu illatil qadiha adalatul rawi sannan dabtur rawi go a karkashin dabtur rawi a samu dabtur kitabati dabtur sadarin da dabtur kitabati ababe dai guda biyar to sai mu dauki kowanne mu yi magana me ake nufi da shi in an ce hadisi muttasilul isnadi to ya kubuta daga abu guda biyar hadisin kafin ya zamo an ce wannan sanadin muttasil ne ittisalus sanadi sai ku kubuta daga ababe guda biyar shine za ku rubuta dan ababe guda biyar sai ka saka kaman menene ma'anar ittisalus sanadi karkashin shi akwai ababe guda biyar ana rasa ɗaya daga cikin biyar inna hadisin bai zama muttasilul isnadi ba kun shirya abu na farko hadisin kada zama mu'allaq al-mu'allaq alifun lamun mimun aynun lamun qafun al-mu'allaq shine abu na farko al-mu'allaq نبي المغضل أليف لام ميم عين ضاء ضاء سنكم لام المغضل شين أبو نبي المغضل ولا أول شيء دكايك روتا المغضل سأبنوك المنقطع المنقطيع أليف لام ميم نون قاف طاء طاء سي عين المنقطع سأبنوك المرسل كمن الرسول المرسل أليف لام ميم راء سين دلام المرسل سي ابو نبير المدلس دا المدلس الف لام ميم دال لام سين المدلس تو wannan kowane ɗaya daga ciki dukkan su zamu karanta su a cikin karatu da zamu yi a littafin nan abinda kawai nake so ku rike shine hadisi kafin a ce masa ya samu ittisalu sanadi ya zama ba al muallaq ba hadisi muallaq shine wanda daga farkon sanadi aka cire mutun daya daga farkon sanadin aka cire mutun daya misali ga malam usman ya roto hadisi daga wudina misali kenan ko sannan aka samu malam abubakar ya roto daga wurin malam usman kaga mutun bigo sai malam abdullahi ya roto daga wurin malam abubakar sai a samu malam awali ya roto daga wurin shi mutun nawa kenan 1 2 3 4 to sai wani sai dalibin malam awal sai tashi zai kawo hadisin kama a ce shine Abu Dawud ya rubuta littafi kaga ai qala haddathana awal zai ce ina fata an gane daga nan har azo kan malam Usman azo kaina shi malam awal ya karbo ne daga wani malam Abdullahi ne tashi sai ya cire malam awal ce qala haddathana malam Abdullahi ya zama muallaq hadisin da daga farko aka cire mutun daya kawai shine hadisi muallaq kun fahimci wannan abin da kyau ko kuma ya zubar da kowa ma gaba daya gaba daya kawai zubar da kowa kawai zubar da daya biyu uku hudu misali amma ya zama ka'ida na farko da yana ciki ko a zubar da na farko shi kadai ko daga kan shi kara wasu ayi gaba shi da hadisi muallaq ce sa ake da almuallaqatul bukhari akwai su a cikin bukhari bukhari ya ce maka kawai an abi hurairata kaga babu sanadi shi bai ga abu hurairata to kaga ya zubar da kowa kenan to ire-iren waɗannan cikin sahihul bukhari ba sa daukan hukuncin hadisai ingantattu sai an yi bincike an gano sun inganta a wasu littattafai shi yasa shi ma ce kawo su babu sanadi amma duk hadisin da bukhari ya ce qala haddathana to hadisin nan ya sha shi yasa idan ka dauko sahihul bukhari kace na rantsa da Allah duk abin da ke cikin nan daidai ne ta kai kuskure Qur'ani ka dake wannan abu a cikin Bukhari akwai hadisi ba su haddasana akwai hadisan da ba su da sanadi akwai maganganun sahabbai akwai maganganun tabi'ai duk yana cikin Bukhari zai ce maka yayi babi babun kaza sai ce qala hasan al-basri shine hujjar shi to kaga ba hadisi bane ba sahabi bane kaga yana bukatar ayi bincike akai to shi yasa abinda Bukhari yake nufi da littafin shi ingantacce shine hadisin da yake qala haddathana wannan hadisin ya sha amma yace maka qala rasulullahi kamar yanda yake a bulugul marami ko ana bi hurairata ko yanda yake a riyadus salihina ko arba'una hadis to akwai possibility shi ma bai kawo sanadin bane dan yana bukatan kai ma ka je ka bincika ina fata an gane to shi yasa ake kiran su da almuallaqatul bukhari kawai ya ratiyo su ne bisa aljihun shi ba shine ma'anar muallaq din wanda aka rataya a fassara na lugga kenan fa ba na istilahi ba abu na biyu al-mu'dal in an ci hadisi mu'dal za mu karanta shi a gaba kada dauka mana lokaci kawai hadisin da ba sai ku rubuta ba kowanne za mu yi shi a cikin littafin nan al-mu'dal kawai hadisin da aka zubar da mutum biyu a jere ya zubar da awwal ya zubar da malam abdullahi a jere ya zama mu'dal za mu yi shi a gaba sai al-munqati wanda sanadin ya yanke akan hanya al-mursal tabi'i ya ce annabi ya ce al-mudallas hadisi mudallas yana bukatan bayani zamu yi shi a cikin littafi insha Allah wannan shine ittisalus sanadi kafin hadisi ya zama muttasalul isnadi ya kubuta daga ababe nawa guda biyar al-mu'allaq al-mu'dad al-munqati al-mursal al-mudallas to sai hadisi ya kubuta daga abu guda biyar a ce ittasala sanadu na farko kenan shi yasa nake ce muku duk wanda ya ce hadisi ƙarya ne mahaukaci ne bai san aikin da aka yi wa hadisi bane ba yawa sai abu na biyu al-adala adalatul rawi ko dan ya ce ya ruhi adlun shine abu na biyu ai ko okay adamu shuduf wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadha to idan aka ce hadisi kare zamo shazi shi ma za mu karanta a gaba shazi kawai shine hadisin da aka samu wane sika ne ya isa duniyan hadisi an yaddade shi sai saba wasu sika dewa ga wasu sika guda biyu uku hudu biyar sun roito hadisi sai shi ko shi kade saba musu sai a ce ruwayan shi ya zama shazi shine ma'anan hadisi shazi ko kuma shi sika ne wannan sika ne sai dai wannan ausaku minhu wannan yafi shi karfin hadda yafi shi cika da tumbatsa a wannan bangaren sai ya saba wancan nan ma za ce ruwayan shi ta zama shazi shi yasa suka ce amma ana hadisi shazi ko ya zama sika ya saba wanda yafi shi ko ya saba wa sikat kun gane wannan sai abu na uku walam yu'al haka ne ko ya zama babu illa a cikin wannan hadisin illa kuma alqadiha illa alqadiha shine illan da take da za ta yi wa hadisin rauni ta ji masa ciwo in an ce hadisi mu'al shi ma za mu yi shi a gaba ya zama a cikin sanadin hadisin ko a matanin shi a gano wani abun da dama illa a cikin hadisi in ta zama khafiya to malaman hadisi ma kaɗan ne suke iya ganewa sai irin su Bukhari irin su Darqutni irin su An-Nasa'i da ire-iren su irin su Abu Hatim Ar-Razi ko Ibn Abi Hatim wato mutane kaɗan Allah ke ba su daman su gano illa in ta zama koyayya suna ce mata illa khafiya akwai illa wacce take ana iya saurin gano ta akwai illan da kuma ba a gane ta da wuri sai ɗan kaɗan daga cikin malaman hadisi to ya zama dai hadisin bashi da illa kowane irin illa bari in ba ku wani misali a cikin Sahihul Bukhari akwai hadisin da ya zo akwai illan da kuma da an faɗa za a ce ka wannan ya saba wa ma ka'ida ta addini wannan hadisin ba za a aiki da shi ba misali Bukhari ya rawaito hadisi a cikin Sahihul Bukhari annabi yake cewa alayhi salatu wassalam idan aka yi hisabi yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta sai ce yabqa fi nari zai rage a cikin wuta fadlun mimman dakhalaha gashi an saka yan wutan amma kuma akwai wuraren da bai cika ba akwai gidajen da ba kowa akwai su dakunan empty ya kamata a cika su dan Allah ce la'amla anna jahannama min aljannati to bata cika ba wannan sai ajma'ina to sai ce fa yunshi'u Allahu laha qawaman fayudkhiluha an-nar ko sai Allah halicci wadansu mutane sababbi ya saka su a wuta kaga wannan ya saba da rahman Allah malamai suka ce wannan kwata-kwata hadisin ya ci karo bi ma ulima bid darurati abinda duk mai imani ya san wannan ba zai yi ba rahman Allah sai da ya fidda in wuta ba ya saka wanda bai laifi ba sai suka ce to wanda ya ruwaito hadisin ne ya kuskure yanda hadisi yake yabqa fil jannati fadlun a aljanna ne za a samu gidajen da ba kowa aljanna bata cika ba shi yasa zaka qur'ani sai da Allah ce zan cika wuta amma ba ya magana zai cika aljanna dan aljanna ba za ta cika ba har sai ya halici sababbin mutane ya cika aljannan da su amma ita wuta da ƴan duniyar nan za ta cika ba wanda za a saka ko mutum kwaya daya wanda bai laifi ba wala yadhlimu rabbuka ahada Allah baya zalunci to kaga wannan hadisi akwai illa a cikin shi ana fada a cikin matanin an gano akwai illa to kar a samu irin wannan illa a cikin hadisi ko kuma a samu illa a cikin matanin hadisi idan muka je wurin illa za mu kawo waɗannan ababen da yawa a takaice dai a kara samu illa a cikin hadisi, sannan sai abu na hudu ko ya ruhi adilun adalatul rawi. Menene zai sa rawi ya zama adali? Yana bukatan ababe guda kaman biyar ya kubuta daga ababe guda biyar. Na farko an ya kuna musliman, sai ya zama musulmi. In ba musulmi bane ba zai taba shiga cikin adala ba. Kisa ababin adala da Allah ya ce wa qimu sha'a wa shidu da wa adilin minkum, sharadin shine sai mutun ya zama musulmi. Idan kirista ya zo ya ce naga watan Ramadan ba za a karba ba saboda mai ba musulmi bane ba, kaidan adala na farko ka zama musulmi. Na biyu an yakuna aqilan, mai hankali, mahaukaci yana cewa an ga watan Ramadan ba za a karba ba, haka in ya kawo ruwaya ma ya za a karbi ruwayan mahaukaci? Haka ba zai yi ba. Mallan kana rubuta an yakuna na farko muka ce musliman ko sai aqilan, na biyu baligan, sai ya balaga, yaro ba a karban shaidan shi an yakuna baligan wanda yake ya balaga. To sai abu na hudu an yaji tanibal kaba'ira, ya zama ya nisanci kaba'ira, manya-manyan zunubai su ne kaba'ira ko? Sannan suka ce wayatta ifi galibin saga'ira, ya zama kuma a mafi yawan lokacin rayuwarsa an gano hatta saga'irin zunubi ma yana nisantan, sai dai wanda ya aikata akan kuskure. Shi yasa Allah ma ya ainihin kawo exception, yace wallazina yajtadibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa allamam, shine saga'irin zunubi kenan. To sai abu na karshe ya kuma nisanci khawarimul murua, kha khawa khaun wawun alif raun da mimun, khawarimul murua alifun lamun mimun raun sai hamza sai wawun sai taun, almuru'atu. To kusan abun mamaki na malaman hadisi, an ce alkhawarimul murua din nan fa ba wai zunubi bane ba, kawo abu ne da zai zuro ma da mutunci, ya zama kowanne ma ba zai yi ba. Yanzu idan malamin hadisi ya zo shi zai karbi hadisi, misali aka ce ai akwai wani malami a Fantami masallacin Ihya'u Sunna akwai hadisi a gonshi na ruwaya, shikenan sai ya tashi ya tafi, kila ya taso tun daga Sokoto ko daga Niger ko daga Kamaru ko daga Kano ya zo shi mai mashin da Allah kai ni masallacin Fantami Ihya'u Sunna, yana zuwa ya saukai ce ina neman malam wani, sai faɗi sunan shi, sai aka ce ai gashi nan aka nuna rumfan nan, yana zune yana shan rake, shikenan ba zai karbi hadisin shi ba. Wannan abun da ya kawance a gunshi ya faɗi akan titi yana shan rake, malamin hadisi ba zai karbi hadisin shi ba. Abun da ya haramun ne, amma wai babu mutunci, ya kamata ya shiga cikin makaranta ya buye sha rake. To ka ji fa irin hidiman da aka yi wa hadisi, Imamu Muslim ko wani daga cikinsu ya tashi ya tafi a har wata ƙasa zai karbi hadisi, yana zuwa garin ya tambayi gidan malami, aka ce ai ga hican ma, sai ya hango malam da ƙwarya a hannun shi yana kiran akuya, kun san irin wannan abin da ake, musamman ta saba da kai da takanka da ƙwarya za ta ɗauka dusa ne ko harawa yana kiranta, sai shi baƙon da ya zo sai ga babu komai a cikin ƙwaryar, ce wannan maƙaryaci ne, tun da akuyan nan ƙarya ni ma zai iya mai ƙarya. Haka ya juya ta ya ce baya son hadisin shi kuma, kaga wannan normal ne, za ka kama akuya ka bata wannan abu, amma dan me aka yi wa akuya ƙarya? An yaudare akuya, shi kenan. To suka ce ya zamo ya nisanci alkhawarimul murua, abinda za su zubar da mutunci. Shi yasa wasu daga cikin malamai na hadisi idan aka ce abu a al'ada ba sa yi,
to idan ka zo kai shikenan mutuncin ka ya zube. A ce ya ganka kana tafiya babu hula, al'adar su kuma ya san duk wani mai kima yana sa hula, shikenan ce ba zai karbi hadisin ka ba. Kaga abin da aka yi ba haramu bane ba, amma kawai shi ya fasa karbi hadisin ka. To khawarijul murwa din kenan. Shi yasa wani malami yace wai yana karatu a Saudiya, to sai sai mashin yana hawa, to sai wani limami ya kira shi, wannan yana zubar da mutunci, kana malami kana hawa mashin, wai wannan yana zubar da mutunci, sai dai sai mota ko ya sai mota ko kuma ya dinga daukan taxi, amma malami a mashin sam kare sake wannan abu, wai yana mishi nasiya, ittaqillah. To shi da ya ce mishi wannan malamin Saudiya ne, bai zo Najeriya ba, a kafa ba zai ga wani ya yi dushe. To wannan shi ne, sannan daga ciki kuma ya nisanci ababe guda, ya zama ya kubata daga ababe guda biyar. Na farko al-kadhibu, kada ya zama makaryaci. To makaryacin ne aka kashe biyu. Na farko al-kadhibu, ko rubuta shi? Al-kadhib shine idan aka samu ya rawaito hadisi na ƙarya, yayi wa annabi ƙarya, ya kirkiro hadisi yace annabi ya ce, kuma annabi bai ce ba, aka gano. To a ka'idan da su Imam Shafi'i, su Ahmad ibn Hanbal suka saka, musamman Imam Ahmad da sauransu, suka ce har abadan abada ba za ka karbi hadisin shi ba. Ko ya tuba ya fi kowa imani, hadisin shi har abada ba za ka karba ba, ko da hadisin gaskiya ne, ruwaya a gunshi ta zama haramu, annabi yau ƙarya, to har abada ba za ka karbi hadisin shi ba. Kaji tsananin dokar da malaman hadisi suka saka. To idan kuma aka samu a ba annabi yau ƙarya ba, amma mutane yau ƙarya, to nan suka ce idan ya tuba ya gyaru, an yi shaidar lalle wane ya zo mutumin kirki za a iya karba, amma da an shaide shi wane yana da ƙarya shikenan, shi ma ba za ka karbi hadisin shi ba. Amma shi wancan ko ya tuba ba za ka karbi hadisin shi ba. Kun gane bambancin? Sai abu na biyu, al-muttahamu bil kadhib, wanda shi ba makaryaci bane muttafaqun alaihi, amma ana zargin kaman makaryaci ne, shi ma ba karban hadisin shi. Al-muttahamu, alifun mimun ta'un ha'un ha 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 babba, al-muttahamu da mimun bil kadhib, wanda ake tuhuman shi da ƙarya, to shi kuma wane ne al-muttahamu bil kadhib? Ana zargin kai wane fa kaman ya cika surutu, anya wane ba makarici bane ba, to ba za ka karbi hadisin shi ba, ya cika surutu tsiya, wannan shine al-muttahamu bil kadhib. Sai abu na uku, al-fasik, ya zama ya kubata daga fasikanci. Al-fasik. Sai abu na hudu, al-bidi'iyyu, kamar da ake rubuta bid'a, ainun da sai ya kara mata ya'u, al-bidi'iyyu. Ya'u mai haka kenan ba, ya zawaidi. Al-bidi'iyyu ya zama kun ba dan bid'a bane ba, idan dan bid'a ne ba za ka karbi hadisin shi ba. Ta ma ɗan bid'a sun kasu kashi biyu, akwai ɗan bid'an da ana karban ruwayansu, akwai waɗanda ba a karba. Duk ɗan bid'an da ya zama su a bid'arsu ƙarya ba laifi bane ba, sunna ce, to wannan ba za ka karbi hadisin shi ba. Na farko kamar ɗan shi'a, su ƙarya a gusa sunna ne, za ma ka samu lada, ka sheƙo ƙarya, ko da kai ne shugaban malamai, su ya halatta a wurinsu, indai wannan ƙaryan za a samu wata nasara da ita. To amma kaga duniyan ahlus sunna kuma haramun ne. Wannan kenan. Sufaye an kasa su kashi biyu. Akwai sufayen da makaryata ne, in ka ɗauke su rigirigi, kaga wannan tasuniya ce da ƙarerayi kawai. Irin su Anisi, shi Anisi shi kansa ya san shi makaryaci ne, watakila kila ma ce ko shi rigirigi da gaske yake, amma Anisi wallahi tallahi shi kansa ya san makaryaci ne, ko shekaran jiya ya tabbatar da haka. Last week ya ba da labarin da na faɗa wurin karatu, cewar suna tafiya daga wani gari zuwa wani gari, wuraren da ake kidnapping din nan, yace yana mota ana harbi arsashi idan ya taho, idan yace shehu arsashin sai ya haka idan aka ƙara harbowa ce shehu sai yana haka aka dinga harbe shi yana shehu suna ta bin gefe shehu suna bin gefe to shekaran jiya sun yi tafiya suka tsaya a wani gari da daddare anisi yace sai da kwana a garin nan shi ba zai tafiyan dare ba saboda hannun na koyan ta'adda to suna daki sai ya ne masa bidiyo anisi bai ma san bidiyo ne yake mishi ba zai daga baya gane yace anisi ashe kai makarici ne ya zaka ce mana ana harbi kana shehu harsashi na kaucewa yanzu kuma ka ce mana kana tsoron tafiyan dare akwai ta'adda a hanya sai yana ta dariya sai ya ce ko dai bidiyo kake min sai ya ce bidiyo nake maka sai ya ce abin da yasa nake ne tafiyan nan saboda ka san rannan nace ana harbi na ina cewa shehu shi yasa harsashin baya samu na to yanzu yan ta'addan kuma nayi wannan bidiyo sun gani sun ji abin da na faɗa yanzu in za su yi harbi suka ce shehu zai iya samu na to kaga wannan shi kanshi san shi magareci ne wai ya ba su satan amsa wai wai duk wanda ya harbo yace shehu to za ta iya samu shi to idan dan bidiya ya zama irin wannan ne haramun ne ya karbi hadisin shi ina fata an gane amma ko in bidiya da in bidiya ne muttafaqun alaihi kuma ana karbar ruwayin su har bukhari yayi ruwaya a wurin su ya fidda hadisi kuma akwai in bidiya a cikin sanadin hadisin su ne khawarij me yasa aka karba hadisin khawarij su khawarij a gunsu ƙarya kafirci ne in kai ƙarya kana yi fita a musulunci ma to wanda yake da wannan aqidan ba zai wa annabi ƙarya ba kai ma bai yadda ma ƙarya ba balle ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane bambancin abun to idan suka ce albidiyyu akwai kaidi akwai in bidiyan da ana karba akwai in bidiyan da ba a karba sai abu na biyar majhulul aini ko a ce majhul kawai majhul wanda malaman hadisi ba su ma san shi ba a ce an wane su gama bincike wane nan waye ne ba san shi ba to shine al majhul wadannan sune ababe in kun hada da wannan ce kaga zama goma kenan ko ya ruhi adlun sai dabitun dabit shine adabtu muka ce aka suka shi rawa biyu dabdu sadarin dabdu kitabatin menene dabdu sadari shine mutumin da yana da karfin hadda duk abin da ya haddace kawo zai iya kawo mashi ba sai ya duba littafi ba kamar irin su Bukhari haka suke irin su Imam Malik irin su Imam Zuhuri zaka zauna kai minti 30 kana fadan hadisi ya kawo maka su gaba daya bayan ka gama inda ka sarrafa din yalla ka san Malam Usman dan Bauchi kana fada na daukewa daga nan har karshen duniya in ya aika musu to haka su masu irin wannan kwakwalwar suke shi yasa wata rana wani daga cikin malamai ya zauna yana ta bada hadisi hadisi har guda 50 da sanadi fa haddasana wani haddasana wani an wani an Abi Hurairata ya kawo hadisi 50 washe gari da aka zo sai ce waye zai iya kawo min hadisan da na kawo jiya sanadan wa mata nan hadisi guda 50 kowa ya tsuru tsuru da ido sai Imam Malik yana yaro karami dan shekara 10 sai ya daga hannu yace shine yace to zo kawo haddasana haddasana qala rasulullah ya dinga kawo sai dai ka 50 din nan gaba daya yace kai kuma tsaya yaro zauna a gaba to waɗannan haka Allah halicce su kawai dan su haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa da mu Allah irin waɗannan mutanen haka Imam al-Bukhari shi mai zamu je wurin ainihin kilabi zamu yi magana akan ire-iren waɗannan mutanen to wannan shine dabbu sadad dabbu kitabatin kuma shi ana fadan hadisin yana rubutawa yana da sauraron rubutu duk abin da ka fada ya rubuce shi in an zo washe gari zai duba littafin yanda ka fada harafi harafi ba zai kuskure ko dai ba shine dabbu kitabatin to wannan biyun ko ya zama kwakwalwanka da zuciyarka suna da karfin hadda cewa ko Allah baka bayon iya rubutawa ana fada shine dabbu kitabatin to shi kuma kafin rawi ya zama dabbu shine na karshe sai ya kubuta daga ababe guda uku shi ma ku rubuta. In an ce dabtu kafin rawi zamo addabitu, sai ya kubuta daga ababe guda uku. Na farko al-mughaffal, kada zamo mai yawan gafala. In ya zamo mai yawan gafala to shi baya cikin waɗanda za a kira su da addabit. Yana da gafala, sannan sayyi'ul hizzi. Wannan sayyi'u din kamar da ake rubuta shay'un da larabci, haka za ka rubuta shi, kawai digon ne ba za ka yi ba, ya zama sinun, sinun da ya'un da kuma hamza. Sai al-hibzi shine sayyi'ul hizzi, meme wanda yake da mummunan hadda, akwai wanda kwata-kwata shi haddan shi kullun da rauni, yayi muraja'a, yayi muraja'a ina ba za ta zauna ba. To ire-iren waɗannan ƙa'ida hadisi in sun shigo cikin sanadi sai a ce hadisin da'ifi ne saboda wani na cikin sanadin hadisi. Kamar jinda muka magana akan Ubaydullahi al-Mukabbar, Abdullahi kai al-Mukabbar da Ubaydullahi al-Musaggar, kaga mun ce ɗayan da'ifi ne ɗayan kuma sika. To shi ɗayan da'ifin fa da ya zama yana da raunin hadda ne kawai, ba ana tuhuman shi da wani laifi bane ba, illan da yake da shi bai da kaifin hadda. To duk wanda ya zama sayyi'ul hibzi, tuna ce mishi layyinul hadis, hadisin shi yana da rauni dan ba a san ba, tunda bai da karfin hadda kila yayi kuskure wurin kiyayewa. To kar mutum ya zama irin wannan. Na uku shine al-fahishul ghalab, al-fahish al-ghalab, al-fahish, yanda ake rubuta al-fasha ko za a sa alifun tsakani, al-fahishu al-ghalab, alifun lamun ghayinun sai me lamun ta'u al-ghalab. To kare zama rawi fahishul ghalab shine wanda yake kuskure, mummunan kuskure, mummunan kuskure. Shi in ya tafka kuskure a hadisi, ko jahili zai ce wannan abun kuskure ne, shine al-fahishul ghalab. Bari mu baku wani misali guda daya na al-fahishul ghalab. Wani rawato hadisi, kala haddathana wani, kala haddathana wani an Abu Hurairah misali, sai ya ce an rasulillahi sai ce anillahi an rasulillahi, wato anillahi daga Allah kuma daga annabi, wato Allah ne ruwaya wurin annabi. Kaga wannan karshen kuskure kenan, kaga ko jahili zai ce a wannan abun ba daidai bane ba. To abinda aka rubuta shine azza wa jalla, kun gane ko azza wa jalla, sai karanta shi da anillahi a wajen bada hadisin, sai ta wannan al-fahish al-ghalab, wannan kuskure ne mummuna, bai kamata a karbi hadisin shi ba. Ya ce Allah ya yi ruwaya daga wurin wani, to ne irin hadisi ne wannan? Ai sai dai a ce ne hadisul qudusi, annabi ya rawaito daga wurin Allah, ko ba haka ba alaihi salatu wassalam, amma ba a ce kuma Allah ya yi ruwaya daga wurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine abu guda uku da kafin hadisi ya zama sahihi sai ya hada waɗannan ababe guda biyar: ittisalul sanadi, mun yi magana kan sharuɗan da yake bukata ko kuma yana fatan kun rubuta su, wala min shadda adamu shuzuz, kar hadisi ya zama shazi, mun ce za mu yi magana kan hadisi shazi a gaba, au yu'al shine adamul illatil qadiha, ya zama hadisin bashi da illa al qadiha, ya ruhi adulun, ya zama wanda ya ruwaito kuma adali ne, dole a samu adalatin rawi, dabitun kuma ya zama dabit. Waɗannan suna ababe guda biyu, an mislihi din nan ya ƙara ne a wurin baiti, wannan ya shafi duk wanda ke cikin sanadin hadisin ya zama dabit, dabit har zuwa kan sahabi. Sahabi ne kaɗai ba a buƙatan a ce shi waye ne, da an ce sahabi ne kawai ba sai mun san waye bane ba, amma tun daga kan haddasan farko har zuwa kan tabi'i sai an san shi waye ne ciki da bai. Amma da an ce wani sahabi ne, to shi Allah ne ya ce shi sika ne. Ina fata an gane, a ƙa'idar malaman hadisi ba sa bincike kan sahabi, sai dai su bincike ya tabbata shi sahabin ne iya wannan binciken su. Ina fata an gane abinda ke sa mutum ya zama sahabi, kuma wani sahabi ya ce wani sahabi ne, shikenan ya zama sahabi. Mun faɗi ainihin al'adalatu da ababen da ke ƙarƙashinta, mun faɗi al-dhabit da abin da ke ƙarƙashin al-dhabit, haka ne ko? To wannan in ka haddace shi kawai da an ce maka menene hadisi sahihi, ka ce awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnadu wa lam yashadha aw yu'al yaruhi adlun dhabitun am mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, shine cikon baitin mu'tamadun wanda shi din abun dogaro ne, fi dhabtihi a wajen haddan shi, an yadda da haddan shi ana iya dogaro da shi, wa naqlihi da ruwayan shi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi shine cikin baiti na ainihin hadisi sahihi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wanda shi abun dogaro ne dangane da dhabtin shi da kuma naqlihi ruwayan shi. Karamin kenan minti hudu. Malam sai ce wal hasanul ma'rufu turuqan wa qadat rijaluhu la kasahihi ishtaharat, sai gabata biyu a baiti na biyar shine hadisi hasan. Wal hasan, hadisi hasan, menene hadisi hasan? Sai ce al ma'rufu turuqan, shine wanda yake hanyoyin shi sanannu ne, hanyoyin da aka ruwaito shi din sanannu ne. Wa gadat, sai ya kasance asalin kalmar gadat ya wayi gari, amma da su gada da su amsa da su sara duk suna cikin kana wa akhawatuha, kisa hukuncin kana ake ba su. Wa gadat ai wa kanat, sai ya kasance rijaluhu, mazajen wannan hadisin, rijalu sanadin shi, haddasana wane haddasana wane, la ka sahihi shtaharat, ba su shahara ba kaman irin na sahihi. Wannan shine ta'rifin da malam yayi, yace wal hasanu, hadisi hasan, al ma'rufu turqan, wanda yake hanyoyin shi sanannu ne, al turuq turuqahu ma'rufan, hanyoyin shi sanannu ne. Wa qadat, amma sai kash, sai ya kasance rijaluhu, rijalu sanadin shi, waɗannan mazajen cikin hadisin, ai la kas sahihi shtaharat, ai la shtaharat kas sahihi, ba su shahara ba kaman irin na sahihin hadisi. Wannan shi ne ta'rifin da malam ya yi, amma anan malaman hadisi ba su karɓi wannan ba. Ina jin a cikin kasan duk wanda ya rubuta littafi a duniya sai an ci gyaran shi, har Imamul Bukhari. Ina fata an gane, ba shi ne dai kankan ba ko? Har Imamul Bukhari su dara kwatsaini sun masa intikadi a wasu wurare. Saboda me? Saboda ka'ida ce ta Allah, shi Allah ne ya kiyarda a ce an rubuta wani littafin da komai daidai ne a cikin shi, in ba Qur'ani shi ba. Haka Allah ya sunnanta wannan abu. Kisa suka ce wai aballahu an yutimma illa kitabahu, Allah ya kiyarda wani littafi ya cika in ba Qur'ani shi ba, kuma hakan ya kamata dama sanda ba a masa kishi yayi ko, littafin shi ne kadai ya cika cip cip daga alifun din shi har sinun, babu kuskure a ciki, kuma duk wanda zai ce ya gano akwai kuskure ya kafurta, kaida kenan, sai dai in ya tuba ya dawo. To menene hadisi hasan tunda ba su karbi wannan ba? Lokaci yayi. Na'am, za su juya ne sai mu ci gaba. Ya zama kasar ɗaya ya cika.